saboda ba a fara da wuri ba kuma saboda jama'a suna taruwa anan a fara sallah da tafsiri muna gabatar da malam kalle ta tabbal mashkuran ma'jura إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ƴan uwa ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai tsaye duba da lokaci wannan mawdu'in yana ɗauke da muqaddima da kuma gaɓoɓi guda uku bayan muqaddima abu na farko muqaddima ta kunshi faɗakarwa da kuma jawo hankali don gane da matsayin shari'ar musulunci da kuma ƙimar shari'ar musulunci don gane da al'umma gabaci ɗaya sannan abu na biyu shine jawo hankali da kuma faɗakarwa don gane da muhimmancin wannan mawdu'in sannan abu na uku a muqaddimar shine bayanin waɗansu ƙa'idoji wanda za su zama kaman ƙa'ida amma dangane da abin da ya shafi haƙƙoƙi na zamantakewar aure gabaki ɗaya ɓangaren ma'auratan su a junansu gabaki ɗaya kamar yadda muka sani shari'ar musulunci shari'a ce wadda take ɗauke da wasu sifofi guda uku muhimmai sifa ta farko shine sifar kamala shari'a ce wadda take cikakkiya babu na ƙasa a cikinta ko kaɗan ba ta buƙatar a zo mata da wani abu wanda za a ƙara mata a kanta haka kuma ba ta buƙatar wani abu wanda za a zo a rage a cikinta da haka shari'a ce wadda take cikakkiya kammalalliya abu na biyu shari'a ce wadda take bayyananniya an riga an yi bayaninta an isar da ita gaba ɗaya babu wani abu wanda ya rage wanda ba a isar da shi na shari'ar musulunci ba sannan abu na uku shari'a ce wadda take tsararriya babu kuskure a cikinta da haka waɗannan abubuwan guda uku gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya yi mana bayani a kansu a cikin Alƙur'ani gaba ta farko cewa shari'a ce kammalalliya Allah maɗaukacin sarki ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce a yau na cika muku addinin ku sannan na cika muku ni'imata na yardar muku musulunci ya zama shine addini da haka shari'a ce wadda take cikakkiya babu na ƙasa a cikinta sannan a ɓangaren isar da saƙon kuma da cewa an isar da shi haƙiƙanin isarwa ba a samu tawaya a wurin isarwa ba shi ma Allah ya yi mana bayani akan wannan Allah yana cewa yana yaban annabawan shi da cewa alladhina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba su ne waɗanda suke isar da saƙonnin Allah suna jin tsoron Allah shi kaɗai ba sa jin tsoron wani wanda ba Allah ba da haka tsoron wani baya sa su tauye wani abu na saƙo sannan tsoron wani baya sa su ƙi faɗan wani abu daga cikin abin da Allah maɗaukacin sarki ya umarce su su isar da shi da haka manzon Allah ya isar da sakon shari'ar musulunci cikakkiyar isarwa wanda babu wani abu wanda ba a isar ba a cikin shi wannan yasa hadisi yazo sahihi a cikin sahih na al-Imam Muslim kamar yadda yazo a hadisin Jabir hadisi wanda yake mai tsawo dangane da sifar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin lokacin da manzon Allah yazo yin huduba bayan al'umma sun tawo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa in aw antum tusaluna anni yawm al-qiyama fama antum qa'ilun manzon Allah yake ya jama'a za a tambaye ku akai na ranar al-qiyama me za ku fada ma Allah in ya tambaye ku an isar muku da sako ko ba a isar ba sai al'umma gaba daya suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nashhadu annaka qad ballaghta wa nasata wa addaita wa nasahta suka ce muna shedawa ya rasulullah ka isar da sakon da Allah ya aika ka da shi kai nasihar da Allah ya ce ai daka ka sauke nauyin da Allah ya tura maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya daga hannun shi sama ya ce Allahumma fashhad yana dagawa yana nuna mutane ya Allah ga abinda suka faɗa nan na gama isar da sako na sauke nauyi na daka ya Allah ka shaida cewa na isar da sakon ka zuwa ga al'umma daka shari'a ce wanda an gama isar da sakon ka gaba daya ba wani abu wanda take bukata ko a ce ga wani abu wanda an koyi ba wanda yake iya sani sai wani sai kuma su wani kadai aka koye su aka koya musu kaza a shari'a ce wanda manzon Allah ya isar da ita gabaki dayanta sannan abu na uku shine shari'a ce tsaralliya an tsare ka baya kuskure baya shiga cikin ta shari'a ce wanda take tsaralliya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha manzon Allah baya furta wani abu na san zuciya duk abin da kaji ya fito daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya umarce shi da ya isar shi yasa ma Allah ya faɗa mana cewa ba zai iya yiwuwa a samu kuskure a isar da sako na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la aqadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watid inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai mana taqawwul wani abu Allah bai ce a faɗa ba ya faɗa wani abu Allah bai ce shari'a bane ya ce shari'a ne Allah ya ce da mun damke shi da hannunmu sai mun tsinke jijiyar zuciyar shi gaba ɗaya mun kashe shi inda zai yi mana haka anan wannan yana nuna maka tunda kaga manzon Allah ya rayu lafiya ya koma lafiya kenan ba abin da yazo da shi na kuskure a wurin isar da sakon Allah inda yazo da shi kuma da an ga yadda Allah zai yi da shi subhanahu wata'ala da aka shari'a ce kammalalliya shari'a ce wadda take an isar da ita iyakar isarwa shari'a ce wadda take babu kuskure a cikin ta da aka abin da ya rage mana kawai shine aiki da abin da wannan shari'ar ta kunsa ba ma buƙatar wani ba ma buƙatar wani abu a wurin wani dangane da gudanar da rayuwar mu da mu'amalar mu da kuma addinin mu dukkan wannan abubuwan shari'ar mu ta riga ta gama cika dangane da su dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar mana da sako ya isar mana da shari'a ya isar mana da tsarin rayuwa gaba daya ya zami sallah ya zami azumi ya zami hajji ya zami zakka ya zami zamantakewa da mu'amala ta rayuwar aure a tsakanin mu da dukkanin sauran al'amuran mu gaba daya cikakku ne tabbatattu ne tsararru ne a cikin shari'a da kan ka gama cin yana neman wani abu daban to wannan bai san menene shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba gaba ta biyo a muqaddima dangane da abin da ya shafi muhimmancin wannan mawdu'i lallai haƙƙoƙin zamantakewa na aure shine asasi shine ginshiki na kafa usra na kafa family a musulunci sanin waɗannan haƙƙoƙin da kuma aiki da su sune asasi a musulunci na zamantakewa na gina gida wanda yake ingantacce. Da waɗannan haƙoƙin ne ake samun gida ingantacce, da rashin waɗannan haƙoƙin ne ake rushe gida gabaki ɗaya. Da haka wannan yake nuna mana mahimmancin sanin waɗannan haƙoƙin, domin a shari'a da su ake gina gida, da rashin su kuma ake rushe gidaje. Sannan yana daga cikin abin da yake nuna mana mahimmancin sanin haƙoƙin ma'aurata shine, da yawa daga cikin matsalolin da ake samu tsakanin ma'aurata suna ginuwa ne in ma dai ta ɓangaren rashin sanin waɗannan haƙoƙin, ko kuma ta ɓangaren yin sakaci da rashin aiki da waɗannan haƙoƙin idan an san su. Galibin matsalolin da ake samu tsakanin ma'aurata suna ginuwa ne a kan matsalolin da suka ginu a kan rashin sanin waɗannan haƙoƙin, ko kuma rashin aiki da haƙoƙin. Duk inda ka samu ma'aurata sun riƙe waɗannan haƙoƙin, kowane ɓangare yana sauke haƙƙin da Allah ya ɗora mishi, to za ka samu rayuwa ingantacciya, za ka samu rayuwa mai kyau a tsakanin waɗannan ma'auratan. Duk inda kuma aka samu sakaci, to za ka samu an fara samun matsala a wannan zamantakewar ta aure. Wannan zai nuna mana kenan sanin waɗannan al'amuran da kuma fahimtar su yana da matuƙar mahimmanci a rayuwar ma'aurata, ko kuma a rayuwar musulmi ma umuman, musamman kuma waɗanda suke ma'aurata wanda waɗannan ƙa'idojin ko abubuwan suke da alaƙa da su. Zabi na gaba ko kuma gaba ta ƙarshe ta uku a wannan muqaddimar shine waɗansu abubuwa wanda za su zama mana a dunƙule. Idan muka ɗauke su a dunƙule, za mu ce su ne asasi na haƙoƙin ma'aurata gaba ɗaya, kafin abin da ya shafi haƙoƙin a rarrabe. Abu na farko, ɓangaren mata da miji a babin zamantakewar aure, asasin haƙoƙin ma'aurata a wannan babin shine ya zama kowanne daga cikin ma'auratan guda biyu yana ƙoƙarin ya sauke nauyin da Allah ya ɗora mai dangane da abokin zaman shi. Wannan shine ginshiƙi na farko dangane da abin da ya shafi haƙoƙin zamantakewar aure. Miji ya sama ranshi cewa zamantakewar shi da iyalin shi shine zai yi iyakar ƙoƙarin shi wurin ganin ya sauke wannan nauyin da Allah ya ɗora mai na haƙoƙin matan shi ko matar shi da yake kai shi. Haka ita ma matar, ya zama babbar manufarta a rayuwa shine iyakar ƙoƙarinta wurin ganin ta sauke nauyin da Allah ya ɗora mata dangane da al'amarin mijinta, yadda za ta haɗu da Allah maɗaukakin sarki lafiya lau. Da haka wannan ƙa'idar yana buƙatar ma'aurata ya zamanto sun ɗauke ta a matsayin ƙa'ida mafi girma ta zamantakewar aure. Shine kowa ya zama abin da yake gaban shi shine ya zan yi in sauke haƙƙin da Allah ya ɗora mu. Sai zama muna tafiya ne a kan ƙa'ida da malamai suke cewa innama alaihim ma ummilu wa alaikum ma ummiltum. Shine ƙa'ida ta Alƙur'ani cewa abin da ka ɗaukar ma kanka shi za a kama ka da shi, shi ma wancan abin da ya ɗaukar ma kan shi shi za a kama shi da shi. Da haka kada ya zama zamantakewar aure ramuwa ne da ɗaukar fansa, tunda ta yi min kaza ni ma bari in yi kaza, ko ni ma bari in yi kaza, tunda yana kaza ni ma bari in yi kaza. A'a, ki sani cewa ke kadai za a tsayar da ke a gaban Allah a yi miki hisabi. An ɗora miki haƙoƙi a kan dangane da mijinki guda kaza, da wanne da wanne kika sauke. Ba uzuri ba ne da za ki bayar a gaban Allah ki sai to ai ni ma bai yin kaza, kaza ya yi shi yasa ni ma ban yi kaza ba, ko nake yin kaza. A'a, kowa za a yi mai hisabin shi mai zaman kanshi. Haka kai ma a matsayinka na miji, ka san cewa kai za a yi maka hisabi. Ba za ka zo ka ce ai saboda kana kaza ba ne, ai saboda ba ta yi min kaza ba ne, shi yasa ni ma na yi mata kaza, na rama da kaza, na rama da kaza. A'a, kowa ya sani cewa yana da haƙoƙi a kan shi, kuma kowa za a yi mai hisabi dangane da haƙoƙin da Allah ya ɗora mishi. Wannan ita ce ƙa'ida wadda ta shafi miji da mata gaba daya a babin zamantakewar aure. Sannan abin da ya shafi miji shi kadai, akwai abubuwa muhimmai guda biyu da ya kamata ya rike dangane da abin da ya shafi haƙoƙin zamantakewa. Abu na farko shine ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala dangane da abin da Allah ya dora mai na waɗannan iyalin nashi. Ya ji tsoron Allah, ya sani cewa waɗannan matan da Allah ya bashi kamar waɗansu fursunoni ne Allah ya dora a ƙarƙashin kulawar shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa, fa innahunna awanun indakum. Daka ku ji tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallam, tsoron Allah subhanahu wa ta'ala dangane da waɗannan al'amma'ya'yan da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora kulawarsu a ƙarƙashinka. Daga gidan wasu ka je ka ɗauko ta da iyayenta da ƴan uwanta da danginta suna son ta, amma duk da haka suka rabu da ita, suka ɗauke ta, suka kawo ta wani wuri daban, suka aje ta a wurinka, suka miƙa dukkan al'amuranta a hannunka. Da haka sai yadda ka ce da ita, da haka wannan zai sa ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ka sani cewa lallai irin wannan karamcin da ka samu daga wurin Allah, to ya cancanta ka riƙe amanar Allah subhanahu wa ta'ala dangane da wannan. Sannan abu na biyu da ya kamata ya kula da shi shine ka riska tuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicci mace a matsayin halitta ne rauni, da haka dole ne ka kula da wannan raunin da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta da shi. Ba ita ta yi kanta a wannan tsarin ba, ba ita ta gudanar da kanta a wannan yanayin ba, haka Allah ya ga dama. Sunnatullahi wa lan tajida li sunnatillahi tabdila, sunnar Allah sai haka yake halittar kowane jinsi da irin tsarin da ya mishi, da irin yanayin da ya tsara shi a kai. To ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ka tsare wannan raunin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata, ka mu'amalance ta mu'amala da ta dace da irin raunin da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta da shi. Kada ka rinƙa mu'amalantar ta a matsayinta na halittar Allah mai rauni da irin yadda kace mu'amalantar manyan ƙarfafa ƙatti a waje ƴan uwan mu'amalar ka maza da kake harkar yau da kullun da su. Sai kaga wani ya maida irin wannan mu'amalar ta maza ita ce yake yi da matar shi a cikin gida, ta tausasawa da tsanantawa da rashin tausayawa da kuma rashin jin kai da rahama, duk da cewa mai rauni ce ita. Da haka sai an kiyaye wannan, an rike shi, yana daga cikin abin da yake taimaka ma namiji ya tsare haƙoƙin da Allah ya dora a kan shi dangane da iyalin shi. Sannan ɓangaren mata, ita ma akwai abubuwa guda uku da ya kamata ta rike a matsayin abubuwa am wanda za su taimaka mata wurin sauke nauyin da Allah ya dora mata na haƙoƙin zamantakewar aure. Abu na farko shine ta yi iyakar iyawarta wurin ganin cewa duk abin da za ta yi tana faranta ran mijinta. Duk abin da za ta yi ya zama tana yin abin da zai faranta ran mijinta, to wannan yana daga cikin asasi. Shi yasa za mu ga da yawa daga cikin haƙoƙin ma'auratan suna taimakawa ne wurin samar wa mijin farin ciki. Da yawa daga cikin haƙoƙin mijinki da yake kanki, da yawansu suna taimakawa ne wurin samar mai farin ciki. Da haka abin da ya kamata ki rike shine ki tsaya tsayin daka wurin ganin cewa duk abin da za ki yi wurin ganin mijinki ya samu farin ciki a rayuwa, to shine asasi da za ki sa a gaba wurin al'amuranki. Sannan abu na biyu da ya kamata ki rike dangane da wannan al'amarin shine ki zamanto kina yi mai ɗa'a matuƙar abin nan ba saɓan Allah ba ne, kamar yadda zai zo a cikin haƙoƙin miji a kan matar shi. Da haka yin ɗa'a ga miji yana daga cikin asasi wanda yake taimaka ma mace ya warware mata da yawa daga cikin matsalolin haƙoƙin da yake kanta wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mata. Sannan abu na uku shine ta tuna cewa a matsayinki na mace Allah madaukakin sarki ya fifita mijinki akan ki ba ki da yanda kika iya haka Allah ya tsara rayuwar haka Allah ya ga damar abin ya kasance shine ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim a wani wurin Allah ya ce wal rijali 'alayhinna daraja maza suna da wata wani fifiko akan mata da aka dole ka yarda da wannan tsarin sunna sai ta Allah a haka Allah ya tsara a haka ya ga dama da aka ci yarda cewa shi miji shugaba ne a kanki da aka duk wani abin da ya kamata a yi ma shugaba duk yadda kika kai da matsayi duk yadda kika kai ga kowa sai take to dole ya zamanto kin yarda da wannan shugabancin matukar dai kika rushe wannan shugabancin to ba za ki iya sauke nauyin haƙoƙin da Allah ya tsora miki dangane da mijinki ba to wayannan abubuwan guda uku idan mace ta rike su za su taimaka mata wurin ganin cewa haƙoƙin da Allah ya tsora mata gaba daya sun zo da sauki idan muka tsallake abin da ya shafi wannan muqaddima muka shiga abin da ya shafi haƙoƙin ma'aurata din ala wajhil umum malamai na musulunci fuqaha suna kasa abin da ya shafi haƙoƙin ma'aurata zuwa kashi uku wanda duk lokacin da za a yi magana a kan haƙoƙin ma'aurata ana ɗauko waɗannan kashe-kashen guda uku ne a yi magana a kansu kashi na farko shine haƙoƙi waɗanda suke mushtaraka haƙoƙin da duka da mace da namijin duk sun yi tarayya a kansu yanda namiji wajibi ne a kan shi wannan haƙƙin haka ita ma macen yanda yake wajibi a kan macen haka a kan namijin waɗannan su ne al-huququl mushtaraka sannan akwai haƙƙoƙin da su kuma sun shafi haƙƙin miji ne kawai haƙƙi ne a kan miji dangane da matar shi dole ne a kan shi ya sauke mata waɗannan haƙƙoƙin sannan kuma akwai haƙƙoƙi kashi na uku shine haƙƙoƙin mata wanda ita kuma a dangane da mijinta ita kuma dole ne ta sauke mai waɗannan haƙƙoƙin da Allah ya tsora mata da haka akwai haƙƙoƙin da an yi tarayya tsakanin mata da miji akwai kuma haƙƙoƙin da na mata ne kawai akan mijinta akwai kuma haƙƙoƙin da na miji ne kawai akan matar shi da haka sai mu kalli wani bangare daga cikin waɗannan bangarorin ban san wanne ya kamata mu ɗauka ba na san wala Allah guda ɗaya zai iya shiga a cikin waɗannan kashe-kashen guda uku haƙoƙi mushtaraka waɗanda da mata da miji duka sun yi tarayya a kansu haƙoƙi ne masu yawa amma daga ciki muhimmai a ciki shine al-mu'asharatu bil ma'ruf kyakkyawar mu'amala kamar yanda haƙƙin mata ne akan mijinta yayi mata kyakkyawar mu'amala to haka kuma haƙƙin miji ne akan mata tayi mai kyakkyawar mu'amala da haka kyakkyawar mu'amala abu ne wanda yake haƙƙi akan ma'aurata gabaki ɗayansu Allah madaukakin sarki yana cewa wala hunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja haka Allah yana cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa ata an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katira Allah yana umarni da ay mu'amala kyakkyawa ga mazaje haka yana umarni da mu'amala kyakkyawa ga mataye shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rufe gaba daya yake cewa khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli maza Allah ya ce mafi alkhairi a cikin ku gaba daya shine wanda yake mafi alkhairi dangane da iyalan shi wanda yafi kyautata ma iyalan shi wanda yafi kyakkyawar mu'amala da iyalan shi shine mafi alkhairi a cikin ku maza Allah ya ce ni kuma ni ne mafi alkhairi ga iyalaina dan haka kenan maza Allah shine mafi alkhairi a cikin al'umma dangane da mu'amala wadda take ta iyali da aka yi kyakkyawar mu'amala wajibi ne haƙƙi ne na mace kuma haƙƙi ne na miji gaba daya me ake nufi da kyakkyawar mu'amala? Kuma idan an ce kyakkyawar mu'amala abu ne wanda yake mai fadin gaske. Akwai mu'amala a magana, akwai mu'amala a aiki, akwai mu'amala a ta kudirce abin da zaka yi dangane da abokin zamanka a zuciya, akwai yadda zaka kyautata, akwai kuma yadda zaka munana. Da haka ya me ake nufi da kyakkyawar mu'amala? Malamai suka ce abin da ake nufi shine kowanne ɗaya daga cikin ma'aurata ya yi mu'amala da abokin zaman shi da abin da ya tabbata a shari'a. Ya yi mu'amala da abokin zaman shi da abin da yake tabbatacce a shari'a. Idan zai yi magana da shi, ya ga ya ake magana da irin shi a shari'a. Idan zai yi mu'amala da shi, ya ake mu'amala da irin shi a shari'a. Sannan kuma suka ce, sannan ya aikata duk wani abu wanda yake abu ne mai kyau, kyautatawa ne ga mutum a al'ada, ko da ba a shari'a ba. Ma'ana duk wani abu mai kyau na shari'a na mu'amala, ya yi mu'amala da shi. Sannan duk wani abu wanda ake ganin kyautatawa ne wannan abun a al'ada, za a ce wane yana kyautata ma iyalan shi, za a ce wanda tana kyautata ma mijinta a al'adance, to wannan abin shi ake nufi da kyakkyawar mu'amala. Matuƙar abin bai saba ma shari'a ba, wannan shi ne kyautatawar da ake nufi. Da haka idan an ce daga cikin haƙƙoƙin ma'aurata akwai al-mu'asharatu bil ma'ruf, akwai kyakkyawar mu'amala, kyakkyawar zamantakewa, to kyakkyawar zamantakewa ana samo abu ne ya zama mai kyau a shari'a. Shari'a ta nuna mu'amala iri kaza abu ne mai kyau, ana so a yi kaza, ana so a yi kaza, to irin waɗannan abubuwan su mutum zai mu'amalanci abokin zaman shi da shi. Sannan kuma al'ada tana zuwa da abubuwa wanda ake ganin cewa waɗannan abubuwan kyautatawa ne, waɗannan abubuwan ihsani ne, kyakkyawar mu'amala ne, to wannan abu in dai bai saba ma shari'a ba, to yin amfani da shi yana daga cikin al-mu'asharatu bil ma'ruf. Da haka wannan haƙƙi ne wanda ya shafi maza kuma ya shafi mata. Akwai manufa da ya sa shari'a take so a samar da kyakkyawar zamantakewa tsakanin ma'aurata. Saboda kyakkyawar zamantakewar tana haifar da abubuwa guda biyu, waɗannan abubuwan guda biyu suna daga cikin maƙasudin yin aure. Abubuwan guda biyu kuma su ne suna haifar da tausayi da kuma soyayya. Kyakkyawar mu'amala tana haifar da tausayi, sannan kuma tana haifar da ƙauna da soyayya. Duk wanda yake ma mutum ihsani da kyautatawa, to zuciyar shi an ɗabi'antar da zuciya akan ta rinƙa son wanda yake kyautata mata. To duk lokacin da ma'aurata suka ɗauki kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar zamantakewa, to za ka samu rahama da tausayi ya shigo, sannan kuma za ka samu soyayya da ƙaunar juna ta shigo wannan zamantakewar. Da haka sai a samu gida wanda ya haɗa waɗannan ginshiƙan guda biyu da Allah yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ya sanya soyayya da kuma rahama a tsakaninku ma'aurata. To idan kuna so ku janyo waɗannan abubuwan guda biyu, to ai zama akwai kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar zamantakewa a tsakanin ma'auratan. Sannan haƙƙi na biyu ko da yake kafin haƙƙi na biyu, daga cikin abinda shine asasi a babin kyakkyawar mu'amala da zamantakewa, shine dole ne ma'aurata su san wannan ƙa'idar. Ƙa'idar shine duk wani mutum da ka gani komai lalacewar shi, akwai abin da za a so a tattare da shi, sannan kuma za a iya samun wani abu wanda ba a so a tattare da shi. Duk wanda ka gani a cikin 'yan adam, to za ka same shi haka, banda annabawa waɗanda suke da isma wanda su ma'asumai ne. Amma in ba su ba, duk wanda ka gani akwai abubuwan so a jikin shi, sannan kuma za a iya samun wani abu wanda yake ba a so a tattare da shi na ɗabi'un shi da halayen shi. Da haka idan ka fahimci wannan ka huta, sai ka san cewa ba mala'ika zaka auro ba, naka dole za a iya samun wani abu wanda baka so a tattare da shi. Haka ke ma ka san cewa ba mala'ika zaka aura ba, dole duk kirkin shi, duk madantar shi, duk ibadar shi, duk kasancewar shi na Allah, to za a samu wani wuri inda yake da matsala a wannan bangaren. Da haka duk ɗan adam mai kuskure ne, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, mafi alkhairin masu kuskure su ne masu tuba. Da haka kyakkyawar mu'amala ba ta nuna kuma shi ke nan ba za a yi kuskure ba, shi ke nan ba zan gan shi da wani hali ba, ko ba zan ganta da wani hali ba. Duk wanda ya shiga zamantakewar aure da irin wannan tunanin a ƙwaƙwalwar shi, to zamantakewar auren shi ba za ta yi kyau ba. Da haka za a shiga zamantakewar aure da tunanin ina kyautata mai zato, yana da ɗabi'u masu kyau, haka kuma ina kyautata mata zato tana da halaye masu kyau, amma dai za a iya samun waɗansu wanda ban sani ba, wanda sai zaman ne zai iya tabbatar da haka, zai iya bayyanar da waɗansu wa'anda suke dole a haƙura da su a tafiyar da al'amarin rayuwar a haka. Da haka dole ne ma'aurata su fahimci wannan ƙa'idar cewa ba a samun wani mutum abokin zaman aure 100 bisa 100. Idan mutum ya samu 60 bisa 100 ko ya samu 70 bisa 100, to sai ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya taimake shi. Haƙƙi na biyu daga cikin al-huququl musharaka shi ne hifdhul asrar wa siturul uyub, shi ne tsare sirrin ma'abocin zama da kuma siturta aibin shi. A matsayinku na ma'aurata, dukkanku kowa wasu abubuwa za su bayyana a gare shi dangane da abokin zaman shi, wanda duk duniya ba wanda wannan abin zai bayyana a gare shi in ba ku ba. Zai iya yiwuwa wani abu na halittar mutum ne, zai iya yiwuwa wani abu na wasu ɗabi'un mutum ne wanda ba a iya sani, sai idan an yi irin wannan zaman na zamantakewar aure za a iya sani. To yana daga cikin haƙƙin kowanne akan ɗan uwan shi, wajibi ne dole ya kiyaye wannan sirrin, ya tsare wannan aibin, in akwai wani aibu dole ne ya tsare shi, idan kuma akwai wani sirri dole ne ya kiyaye wannan sirrin, kada ya kuskura a matsayinka namiji a ce wani sirrin wani sirri na matarka ya fita ta ɓangarenka, haka kuma kada ki kuskura a matsayinki na mata a ce yau ga wani sirri na mijinki ya fita daga gidan aurenki ta ɓangarenki. Da haka wannan yana daga cikin haƙƙoƙi na ma'aurata. Hadisi ya zo a cikin sahih na al-Imam Muslim, hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna min a'zami al-amanati 'inda Allah yawm al-qiyama rajulun yukhbi ila imra'atihi wa tukhbi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Manzon Allah ya ce mafi girman amana a wurin Allah ranar al-qiyama, amana da tafi kowace girma, shine amanar mutum ya zo ya buɗe asirin matar shi, ko kuma ita ta buɗe asirin mijinta, sannan ta je ta tona a waje ta faɗa ma wasu waɗanda suke ba su ba. Da haka wannan yana cikin amana mafi girma. Idan kana neman mafi amana wanda ya fi kowa cin amana ranar alkiyama, shine wanda zai je ya ɗauki asirin matar shi ya je ya tona a wurin mutane a cikin abokai ko a majalisar fira, saboda kawai fira ta yi daɗi ya ƙara ai matar shi kaza, ai kaza ma take yi, ai ta yi kaza, da zai rinƙa tona asirinta. Haka kuma in kana neman mafi cin amana a cikin al'umma, to ita ce matar da za ta je ta ga wani sirri na mijinta ko wani asirin mijinta, sannan ta je ta bayyana wannan asirin, ta fitar da shi. Wannan ita ce amana mafi girma da aka ci wanda za a haɗu da Allah a kanta ranar alfiyama. Sannan ya zo a wani lafazin wannan hadisin dai har ina yau a sahihu Muslim, a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri, manzon Allah yana cewa inna min asharrin nasi manzilatan 'inda Allah yawm al-qiyama ar-rajulu yukhdi ila imra'atihi wa tukhdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Manzon Allah ya ce mafi sharrin mutane a wurin Allah ranar alkiyama idan an tashi a filin alkiyama wanda yafi kowa sharri wanda tafi kowa sharri sune mutumin da za su je su zamantakewar aure da tsakaninsu sannan su zo su tona asiri daga baya a cikin mutane dan haka duk wanda yake wannan aikin manzo Allah yace shine mafi sharrin mutane a wurin Allah ranar alkiyama da aka tsare sirri yana daga cikin haƙoƙi waɗanda suke na wajibi tsakanin ma'aurata yanda wajibi ne mijinki ya tsare sirrin ki haka kuma ke ma wajibi ne ki tsare sirrin mijinki shi yasa musamman sirri na mu'amalar aure wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi a cikin jama'a yayi bayani yana bayani sai manzon Allah yayi tambaya manzon Allah ya ce wataƙila fa a cikinku ana samun wanda zai je mu'amalar aure da iyalan shi sannan kuma ya fito yana bada labari a cikin mutane ya tambayi maza sai kowa ya shiru ba wanda ya bada amsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya koma bangaren mata ya ce wataƙila ba kuma a cikinku za a iya samun wanda za ta je ta mu'amalar aure da mijinta sannan ta je tana bada labari da ƙawayenta shi ma sai suka yi shiru ba su ce komai ba sai wata yarinya wata matashiya kamar yadda mai ruwayar yake sai ta miƙe da gwiwoyinta mutane suna zazzaune sai ta sa gwiwoyinta a ƙasa ta miƙe ta yanda manzon Allah zai ganta kuma zai ji maganarta sai ta ce eh ya rasulullah wallahi mazajen nan suna yin haka sannan ta ce kuma su ma matan wallahi suna yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace misalin wannan abun fa mutum ya je ayi irin wannan mu'amala ta aure ya je yana bada labari manzon Allah yace daidai yake misalin shi kamar misalin shedan ne ya haɗu da shedan ya a titi suka je suka yi saduwa ta aure a titi a gaban jama'a daidai suke da wanda ya ɗauko labarin ya je ya bayar mana da wanda suka je suka yi a titi a gaban mutane kowa yana gani da wanda suka je suka yi asirci a cikin gidansa amma suka fito suna ba da labari manzo Allah ya ce duka ɗaya ne shi ne misalin su da aka kenan tsara sirri na ma'aurata yana daga cikin muhimman al'amura wanda ya kamata ma'aurata su tsare ma junansu haƙƙi ne daga cikin manya-manyan haƙƙoƙin ma'aurata haƙƙi na uku wanda yake musharraf wanda sun yi tarayya a ciki shi ne haƙƙin jiyar da junansu daɗi abinda ya shafi mu'amala ta zamantakewar aure haƙƙin miji ne ya yi mu'amala ta aure da matar shi haƙƙin mata ne ta yi mu'amala ta aure da mijinta wannan kuma ma yana daga cikin maqasudin yin auren yana daga cikin maqasid na yin auren shi ne samar da mu'amala ta zamantakewa ta saduwa tsakanin miji da mata wannan yana daga cikin maqasidun nika a musulunci shi yasa hatta ibada ana iya dakatar da ita wanda ba ta wajibi ba saboda tabbatar da wannan haƙƙin daga cikin haƙoƙin ma'aurata hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tasumul mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi idnihi hatta azimi wanda yake na nafila shi yasa Imam al-Bukhari ya mai babi cewa babun ba a yin azumin nafila da haka yace baya halatta mace ta yi azumin nafila mijinta yana nan sai da izinin shi me yasa saboda kulawa da wannan haƙƙin da yake da shi domin koyaushe zai iya buƙatuwa zuwa gare ta ita kuma tana cikin azumi da haka ba zai yiwu a ce kuma wannan haƙƙin nashi a wurgar da shi saboda azumi da take yi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya hana yin azumin sai idan shi ne ya yi izini ma'ana da izinin shi aka yi azumin kenan dole ya haƙura shi ne ya ga ya sarayar da wannan haƙƙin da yake kan shi sannan haƙƙi na hudu wanda yake daga cikin al-huququl mushtaraka wanda za mu tsaya a kan shi shi ne haƙƙin gado yanda haƙƙin mata ne a kan mijinta idan ya mutu ta gade shi haka shi ma haƙƙin shi ne akan matar shi idan ta mutu ya gaje ta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala kum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahum walad illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladu falakum rubu'u mimma taraka da haka Allah ya ce maza suna da gado na matansu haka kuma wala hunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum da haka ya ce maza suna da gado na matansu mata ma suna da gado na mazansu wannan haƙƙi ne wanda kowanne yana yin tarayya da abokin zaman shi a ciki wayannan su ne muhimmai daga cikin al-huququl mushtaraka wanda da miji da mata kowanne akwai buƙatar su sauke ma juna wannan haƙƙi ne to sai mu tsallaka zuwa ga haƙƙi na gaba haƙƙin miji akan matar shi haƙƙin miji akan matar shi ma'ana a matsayin ki na mace menene haƙƙoƙin mijinki akan ki kafin magana akan wannan dole mace ta fahimci irin girman haƙƙin miji da yake kanta haƙƙi ne wanda yake mai girman gaske hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad da as-sunan na al-Imam Ibn Majah hadisin Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha manzon Allah yace na rantsa da wanda raina yake hanne shi mace ba za ta sauke haƙƙin Allah da yake kanta ba har sai ta sauke haƙƙin mijinta da yake kanta ma'ana duk wacce ba ta sauke haƙƙin mijinta da yake kanta to ba za ta iya sauke haƙƙin Allah da yake kanta ba kenan duk wacce ba ta sauke haƙƙin mijinta ba to akwai haƙƙin Allah yana nan akan ta bin sauka ba har yanzu da aka yace na rantsa da wanda raina yake hannun shi mace ba za ta sauke haƙƙin Allah akan ta ba sai idan ta sauke haƙƙin mijinta wanda yake kanta wannan yana nuna mana girman haƙƙin haƙƙin maza da yake kan matayensu har ila yau hadisi ya zo a cikin as-sunan al-kubra na Imam an-Nasa'i da kuma as-sahih na al-Imam Ibn Hibban da sunan na al-Imam ad-Darqutni da al-Mustadrak na al-Imam al-Hakim hadisi da isnadi wanda yake sahihi hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi yake cewa wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zo da ishi sai ya zo ya ce ya rasulullah wannan yata ce kuma an yi ta yi aure ta ƙi yin aure an kawo ƙararta akan ta ƙi yin aure sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mata ya ce ati'i abaki ya ce ki yi ma babanki biyayya mana babanki ya ce ki yi kinɗi da aka ci yi ma babanki biyayya ki yadda ki yi aure sai wannan yarinyar ta ce wallazi ba'athaka bil haqqi la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqqu az-zawji alayya ko ma haqqu az-zawji ala zawjatihi ta ce na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya ya rasulullah ba zan yi aure ba sai ka faɗa min menene haƙƙin mata haƙƙin miji akan matar shi ba zan yadda in shiga aure ban san haƙƙin mijina a kaina ba ban san zan iya ko ba zan iya ba da aka a fara faɗa min menene haƙƙin miji akan mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qurha fala'atatha ma addat haqqahu manzon Allah yace ai haƙƙin miji akan mata haƙƙi ne mai girma yace haƙƙin miji akan mata koda a ce mijin ya zama gaba daya ƙuraje ne a jikin shi jambo ne duk yayi ciwo gaba daya ya rufe yana ruwa ya zama aikin da take yi shine da harshen da take sawa ta lashe shi gaba daya saboda tsabar kula da haƙƙin miji maza Allah ya ce ba za ta iya sauke haƙƙin shi gaba daya ba da haka sai manzo Allah ya nuna mata girman haƙƙin miji dangane da al'adu haƙƙin miji akan matar shi shi yasa da ta ji wannan magana sai ta ce wallahi ba a saka bil haqqi la atazawwaju abadan sai na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya har abada ba zan yi aure ba haƙƙin ne ba zan iya wannan haƙƙin ba yayi min nauyi haƙƙin miji yana da nauyi da haka ba zan iya shiga ba inda in kasa sauke wannan haƙƙi shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kada ku aurar da su sai da yardar su sai da izinin su daga kada a tilasta ta a ce dole sai an aurar da ita daga wannan yana nuna mana girman haƙƙin mata girman haƙƙin miji akan matar shi haka yazo a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma Sunan al-Kubra har ila yau na al-Imam an-Nasa'i hadisin al-Husayn ibn Muhsan radiyallahu anhu yake cewa wata gwaggwan shi ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wata al'amura da ta gama ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya tambaye ta sai ce a zati zawjin anti kina da aure sai ta ce eh ya rasulullah ina da aure sai manzon Allah ya ce kaifa anti lahu ya kike da mijinki me matsayin mijinki a wurinki me matsayin mijinki a wurinki ya kike daukan mijinki qalat sai wannan matar take cewa ya rasulullah ma aluhu illa ma ajastu an ba na gajiyawa akan kula da haƙoƙin mijina sai abinda bazan taba iyawa ba abinda na kasa Allah ya san bazan iya ba to sai dai wannan kawai amma duk wani abu da ya kamata a yi na haƙoƙi ina tsayawa in sauke waɗannan haƙoƙin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fanzuri aina anti anhu dan haka ki je ki duba ki ga meye matsayin ki dangane da abin da ya shafi mijinki fa inna ma huwa jannatuki wa naruki domin shine wutarki shine aljannati da shi zaki iya shiga wuta da shi kuma zaki iya shiga aljanna dan haka ki je ki koma ki duba alaƙarki da kuma yanayin zamantakewarki da mijinki wannan yanayin zamantakewar shine zai tabbatar miki da cewa wuta ne ce ko aljanna ce dangane da yadda kike mu'amalantar shi da haka wannan ya nuna mana girman haƙƙin mata haƙƙin miji akan matar shi cewa haƙƙi ne mai girman gaske wanda ya wajaba mata su tsaya tsayin daka su kula da wannan haƙƙin akwai haƙoƙin mata akan mijinta ina ga zan koro su kawai ba tare da karanta dalilan ba wataƙila malama idan ta zo a gaba za ta ƙara dangane da abin da ya shafi waɗannan haƙoƙin daga cikin haƙoƙin miji da yake kan matar shi wanda wajibi ne mata ta sauke shine ɗa'a ga miji shine abin da ake cewa ba hauce yake cewa yi na yi bari na bari in an ce ki yi ki yi an ce ki bari ki bari wannan shine haƙiƙanin ɗa'a ta zamantakewar aure wannan haƙƙi ne na mijinki a kanki ba haƙƙi ba ne mushtara ke ma ba za ki ce to ai ni ma in na ce ya yi baya yi in na ce ya bari baya bari ba a'a malama ba ke kika auro shi ba shine ya auro ki dan haka ke kike da wannan haƙƙin a kanki shine idan ya ce ki yi ki idan ya ce ki bari ki bari da haka ba wai haƙƙi ne wanda yake shi ma akwai a kan shi ba ke ma akwai a kanki akwai dalilai da yawa dangane da wannan haƙƙin sai haƙƙi na biyu shine kokarin yardar da miji ana yin abin da duk zai sa ya zama ya yarda da ke ya aminta da ke duk wani abin da za ki wurin ganin kin yardar da shi kin faranta mai rai to ki rinka aikata wannan al'amarin shi ma wannan akwai dalilai da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da wannan sai haƙƙi na uku daga cikin haƙoƙin miji akan matar shi shine godiya dangane da ni'imomin da Allah yake sa mijin ya zama sababin samuwar sa ya zama kina mai godiya ga mijinki duk wani abu da yazo da shi ko mi kankantar shi ko mi koda abin na wajibi ne na dole ne akan shi idan yayi ki gode mai ya ba mai akan wannan aikin saboda kada ki fada cikin masu butulce ma miji dukkan mu mun san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa ya kurnal ashir da manzon Allah ya ce ya ga aksarin ƴan wuta mata ne sababin shine suna butulce ma mazajen su za a yi musu abu shekara da shekaru manzon Allah ya ce rana ɗaya in wani abu ya faru za ta ce ma ra'aitu minka khairan qad me ka ta kairu me na ƙari da kai tunda nazo zaman hakuri nake kaga ta zauna shekara 30 ko 20 amma matsala na faruwa wai zaman hakuri take yi da haka za ta ta dora ma kanta butulci ta kore duka waɗannan ni'imomin da suka gabata na rayuwa da zamantakewar aure da tayi da mijinta da haka yana daga cikin haƙoƙin miji kokarin gode mishi da yaba mishi akan abubuwan da yake yi na kyautatawa sannan na uku na hudu daga cikin haƙoƙin miji shine yana daga cikin haƙoƙin miji kada a ba da izini ga wanda baya so ya shigo gidan shi duk wanda kika san mijin ki bai son shigowa gidan shi to yana daga cikin haƙoƙin shi shine ba za ki ba da izini ga irin wannan ba su shigo gidan da haka ba a ba da dama wanda miji baya so ya shigo gida wannan ke ta haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin mijin sai dai idan shine ya ba da izini ya ba da dama cewa ya yarda a ba da dama ya shigo ko a ba da dama ta shigo to wannan shine abinda zai dauke wannan laifin akan mata wannan shi ma akwai hadisai ingantattu dangane da wannan matsalar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan haƙƙi na biyar daga cikin haƙoƙin miji akan matar shi shine bayar da kanta gare shi a duk lokacin da ya buƙace ta wannan yana daga cikin haƙoƙin miji akan mata duk lokacin da ya buƙace ta dan domin biyan buƙatar shi to haƙƙin shi ne akan ta ta bashi ta bayar da kanta gare shi da haka wannan shi ma yana dauke da dalilai masu yawa akai mun ji cewa ma manzon Allah ya faɗa mana Allah da mala'iku duka suna tsinuwa ga duk mutum da ta saba ma wannan haƙƙin dangane da mijinta sai haƙƙi na shida sai haƙƙi na shida wanda yake na mata akan namiji akan matar shi ko kuma namiji akan mata shine tsare dukiyar shi da kuma tsare kanta ita kanta matar da kare duk wani abu da zai taba mutuncinta sannan kuma duk wani abu da ya shafi dukiyar shi a gida ta tsare kada ta zama mai almubazzaranci da lalata kayan shi da haka sai matsala ta gaba ta ƙarshe shine haƙoƙin mata akan mijinta haƙoƙin mata akan mijinta wanda wajibi ne haƙƙinta ne a sauke mata waɗannan haƙoƙin daga cikin haƙoƙin na farko akwai haƙƙin ilmantar da ita al'amarin addinin ta idan baka sani ba da haka haƙƙinta ne a sanar da ita addini a koya mata abin da zai kusantar da ita zuwa ga Allah yana daga cikin haƙoƙin miji akan mata domin lokacin da aka ɗauko ta daga gidan iyayenta wannan nauyin gaba ɗaya ya tashi daga kan iyayen ya dawo kanta a matsayinka na miji da haka wannan haƙƙinka ne sannan abu na biyu daga cikin haƙoƙin mata akan miji shine ciyar da ita Allah madaukakin sarki ya ce da yunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah da haka Allah shari'ar musulunci ba ta san wani abu ka zauna ka tara iyali ka ce a sai ai dabara ba kullum aka ce abinci ka ce ai dabara wannan dabara baya cikin haƙoƙin shari'ar musulunci dabara shine kai ne zaka je kai dabarar kai Allah ya dora ma wannan nauyin da aka dabara a kanka yake ba an ce ka je ka auro wadda za ta zo ta rinka ce maka ma wurin a yi dabara a ciyar da kai bane a'a ka ɗauko wadda za ka iya ɗaukar nauyinta ka ciyar da ita liyunfiqu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فليوفقه ما آتاه الله أو نور الله سوى على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ذاك واجبيني أكم مجي حتى ما تشني أسيات دائتا دول الشريعة المسلمين أبنوكو شيني الكسوة والكسوة كفاتن كرد إتا yana daga cikin haƙƙin mata akan miji shine ya sama mata tufafi wanda za ta sutura jikinta da shi haka wannan haƙƙi ne daga cikin haƙoƙinta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin alqur'ani wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf haka dole a tufatantar da ita a tiyar da ita sannan a haƙƙi na hudu shine ba ta wurin zama wurin zama haƙƙin miji ne akan haƙƙin mata ne akan mijinta dole ne a matsayin ka namiji ka samar ma mata inda za ta zauna ba wai ka samar ka je ka auro ta kawai ba ka zo kana buge-buge kuma ka ce ita za ta ɗauki nauyin kanta ko ita za ta ɗora ma kanta sai dai idan ita ta aje wannan haƙƙin ta sarayar da shi ta haƙura da shi wannan daban amma haƙƙi ne akan miji ya sama ma matar shi inda za ta zauna wanda kuma ya dace da ita askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudaruhunna litudayyiqu alayhinna haka Allah yace ku zaunar da su ku ba su wurin zama inda Allah daga haƙƙin su ne a ba su wurin zama sannan daga cikin haƙoƙin mata akan mijinta shine ba ta sadaki sadaki haƙƙin mata ne akan miji dole ne miji ya ba matar shi sadaki sadakin ko kafin aure ko lokacin aure ko ma bashi ne dai yana nan a matsayin haƙƙi akan shi wajibi ne sai ya biya wannan haƙƙin a matsayin shi na miji wanda ya aure ta da sharadin wannan haƙƙin wa atun nisaa sadaqatihinna nihla haka Allah yace sannan abu na shida daga cikin haƙoƙin mata akan mazaje shine yin adalci a tsakanin su idan matar ba guda ɗaya bace wannan yana daga cikin haƙoƙin mata akan miji Allah madaukakin sarki ma shi yasa yace idan ba za a iya yin wannan haƙƙin ba to kada ma a yi auren fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum in ba za ku iya sauke wannan haƙƙin ba Allah yace to a tsaya a guda ɗaya kawai saboda wannan haƙƙi ne mai girman gaske ba za ka auro mata ka rinka zaluntar su ba kana tutar da wata kana fifita wata akan wata wannan keta haƙƙi ne wanda Allah madaukakin sarki ya dora maka da haka waɗannan da wasu daga cikin haƙoƙi da yawa suna daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya dora na haƙoƙin mazaje haƙoƙin mataye akan mazajensu wanda wajibi ne su sauke wannan haƙƙin dan mijin da bai sauke waɗannan haƙoƙin ba dole a lissafa shi a matsayin azzalimi wanda ya saba ma Allah madaukakin sarki ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da Allah ya dora mishi daga haƙoƙin suna da yawa lokaci kuma ya riga ya ƙare ana ta bada abin nan sadaka ma har ta tsaya ta ƙare daga za mu tsaya a nan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sauke waɗannan haƙoƙi da ya dora mana ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta waɗanda suka tsayi wurin gudanar da wannan al'amari Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yi musu sakayya da gidan aljanna da zaɓo irin waɗannan mawdu'an waɗanda suka dace da irin zamani da lokacin da muke ciki Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa wallahu alam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.